ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر أكو غوتن ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادي شكرا دبو دايا da 437 daidai da 6 ga watan August shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kasad na 86 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka ta sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam al-Thani, Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da addini da tafarki da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da zamantakewarsa da auren shi da rayuwarsa da yadda yake jana'iza da yadda yake raba gado da bayani akan zaman gida da tafiya da yaki da zaman sulhu da dukkan abin da ke da alaka da rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin sa. Babu shakka malamai suna jinjina ga al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya akan wannan babban aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin Al-Halin yana halin tafiya a kasar Makka inda yaje aikin haji daga kasar Dimashku ba tare da ya tafi da littafan shi ko kayan aikin shi ba. Allah ya saka mishi da alkhairi. Zamu tashi a inda malai yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil janaizi was salati alaiha wattiba'iha wa dafaniha wa ma kana yad'u bihi lil mayyit fi salati al janaza wa ba'da al dafani wa tawabi'i dhalika. Malai yace wannan gaba za ta yi bayani ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da jinaza, dangane da mu'amalantar gawawwaki, da yi musu sallah, da yadda ake raka gawa, da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rufe gawa, da irin addu'o'in da yake ma mamaci a halin yin sallah, da kuma bayan rufe shi, da abubuwan da ke da alaka da haka. Malam ya ce kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil janaizi akmal al hadi, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ainihin mu'amalantar mamata ya kasance shine tafarki mafi cika fiye da na duk wata al'umma. Mukhalifan li hadi sa'ir al umami, ya saba wa tafarkin gabaki dayan sauran al'ummomi, saboda al'ummomin da suka wannanci musulunci a cikin su akwai ifrati da kuma tafrit, akwai wanda suka wuce makadi da rawa da wanda suka gaza kwarai wajen mu'amalantar gawa. Akwai al'ummomin da kwata kwata ba sa mutunta gawa, suka wurgar da ita ne a bayan gari har ta rube ta lalace. Akwai wanda suke wurgawa a cikin ruwa, akwai masu konawa, akwai masu zuwa su ainihin wato lallata gawar ta hanyar ainihin su sanya mata chemicals kuma kamantan su. Akwai wanda suke baiwa dabbobi gawa su ci, duk wannan na daga cikin wulakanta gawa. Sannan akwai kuma mutanen da suke mu'amalantar mamaci ta hanyar girmama shi fiye da abin da shari'a ta halasta, ta hanyar sanya mai sutura da yi mishi mu'amala kamar wani sarki, da gina mishi gida na azo a gani maimakon kabari ga magari, da sanya mai suturu, da ainihin yin barnar dukiyoyi wajen rufe shi, da kuma yin abubuwa da suke na shirka a cikin ainihin wato mu'amalantar mamata din. Waɗannan duka al'ummomi ne waɗanda suka samu kansu a cikin wato karkacewa daga manhaji miƙaƙƙe, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya daura al'umman musulunci akan miƙaƙƙen manhaji wajen mutunta ainihin mamaci ba tare da kuma zakewa wajen yin barna ko almubazzaranci ba, ballantana kuma yin abubuwan da su zama shirka ko fasikanci ko maguzanci wajen mu'amalantar mamata. Wannan shine ma'anar cewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mu'amalantar mamaci tafarki ne cikakke wanda ya saba wa tafarkin dukkanin ainihin al'ummomi wanda suke kambata. Mustamilan alal ihsani ila al mayyit ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dauke da mu'amalantar mamaci mu'amala ta kyautatawa wacce za ta mishi amfani a cikin kabarin sa kuma ta mishi amfani ranar alkiyama idan an tashi mutane wa alal ihsani ila ahli sannan tana dauke da kyautatawa mazuwa wannan muti wato marayu da zawarawa da sauran iyale wadanda ya bari a duniya wa aqaribihi da makusantansa wa ala ikamati ubudiyatil hayy lillahi wahdahu kuma tana dauke da kasancewa kai da kake raye wannan mutuwa ta zaman maka wani sanadi na miƙar da wata sabuwar bauta tun daga hakuri da zakai na rashin mamacin da sallah da zakai mishi da raka shi da yi masa addu'a da makamantan abubuwa irin waɗannan da yi ma iyalansa ta'aziyya duka waɗannan akwai lada a cikin su kaga musulmi da ke raye ya samu wata hanya ta yin ibada ce a yayin da ainihin dan uwansa ya rasu fima yu'amilu bihi almayyit hanyar ibada ce ta hanyar mu'amalanta mamacin wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam fil janaiz iqamatul ubudiyyah lirabb tabaaraka wa ta'ala ala akmal alahwal sannan dangane da ita ibadar da ake yi idan an yi rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da tafarki wanda yake nuna cikakkiyar bauta ga Allah wal ihsani ila almayyit da cikakkiyar kyautatawa ga mamaci wata jihizihi ila Allah da kuma shirye mamaci dan ya fuskanci tafiyar da zai zuwa ga Allah ala ahsani ahwalihi a cikin hali mafi ainihin kyau wa afdaliha hali mafi falala wa wuqufihi wuqufa ashabihi sufufan yahmaduna Allah wa yastaghfiruna la da kuma yadda abokai da ƴan uwan mamacin za su tsayi sahu sahu suna masu godewa Allah suna roƙawa wannan mamaci gafara a cikin sallar gawa kenan wa yasaluna lahu al-maghfira su roki Allah ya mishi gafara war rahma a roki Allah ya mishi rahma da rangume wat tajawuza anhu sannan a roki Allah ya gafarta mishi kurakurai summal mashyu baina yadayhi sannan ƴan uwa su tafi gaba ga wannan gawa ila an yudi'uhu hufratahu har zuwa su sanya wannan mamaci a cikin ramin kabarinsa summa yaqumu huwa wa ashabuhu baina yadayhi ala qabrihi sa'ilina lahu tathabbuta tathbita ahwaja ma kana ilayhi sannan sai kuma mutane su tsaya a bakin wannan kabari suna masu roƙon Allah Ubangiji ya baiwa wannan mamaci tabbata wanda abin da yafi bukata kenan fiye da komai a wannan lokacin ma'ana Allah ya sa ya iya amsa tambayoyin da mala'iku masu tambaya za su yi mishi wannan interview da mala'iku za su yi mamaci abu na farko bayan an rufe shi tun kafin a bada baya sai ƴan uwa su tsaya su yi mishi addu'a su roki Allah ya bashi tabbas Allah ya sa ya iya furta kalmomi na ainihin amsa waɗannan bukatu da aka nema daga gare shi wannan na daga cikin ayyukan ibada da mutane suke yi idan an yi rasuwa akan tafarkin sunna wanda za su amfane su mutanen kuma su amfani mamacin thumma yata'ahaduhu bi ziyarati lahu fi qabri sannan kuma a ci gaba da mu'amalantar mamaci wajen ziyararsa a cikin kabarinsa wassalamu alaihi da gai mishi sallama da gaishe shi wa du'a ilahu da yi mishi addu'a kama ya ta'ahadul hayya hayyu sahibahu fi darid dunya kamar yadda mutum yake zuwa ziyara abokin shi a duniya dangane da mas'alar ziyara nan yana magana ne umuman game da dukkanin mata amma ina fata ƴan uwa dalibai su koma cikin littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim a cikin juz'in shi na biyu za su ga tattaunawar da Ibnu Taymiyyah yayi dangane da ainihin mas'ala ta ziyarar kabari a inda ya tabbatar da cewa ba shi daga cikin sunna nufatar ziyarar wani kabari kwaya daya sai dai ka tafi ziyarar makabarta amma ka ware wani kabari a cikin makabarta ka ce zaka dinga zuwa ziyarar shi to wannan ba sunna bane sawa'un kabarin nan na wani wali ne ko na wani shehi ne har ma da kabarin annabawa. Ina fata mun gane wannan, domin manufar ziyarar kabari ita ce ka je ka ga abin da zai baka izina ka tuna lahira, sannan ka yi mamatan addu'a. To wani mamacin bai fi wani da ke kwance cancantar ka ziyarci kabarin shi shi kadai ba ko addu'a, dukkaninsu suna da wannan bukatu. Mun gane wannan. Sannan sahabbai da suka rayu a Madina bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo a cikin tafarkin da manzon Allah ya bar su cewa suna mu'ahadantar ziyarar shi shi manzon Allah kamar yadda suke ziyarar shi san da yake rayu ba. Gashi dai ga masallacin shi ga kabar a ɗakin Aisha, amma bai zama al'ada su wai su dinga zuwa wurin kabarin kullun safa da rana dare da maraice irin yadda suke zuwa wurin sa san da yake rayu ba. Ina so mu gane ma'ana wannan magana ne jama'a, da yace mu'ahadan mamaci a kabarin sa da ziyarar sa kamar yadda ake mu'ahadar mutum a ziyarce shi san da yake rayu. Wannan zai zama abin karba ne idan yana magana akan umumin makabartu wadanda aka yi umarni da ziyara. Amma ziyartar wani mutum na musamman a mai da shi addini ba daidai bane. Jazakumullahu khair. Ba daidai bane mutum ya maida ainihin ziyarar wani kabari na musamman addini. Wannan na daga cikin zara'i kofofi na shirka da suka shigo musulmai, na daga cikin kuma abubuwan da aka yi ta fitina da malamai da shehunnai da sufaye suka yi ta fitina da malaman sunna. Ibn Taymiyya sun fuskanci ibtila'i ba dan kadan ba a hannun malamai na bid'a da wasu shafi'awa akan mas'alar ziyara ga kabari, kuma suka wa malaman sunna su yan dariƙan suka yi ta malaman sunna sharri irin daban-daban akan cewa sun ce ma annabi ba shi da girma, sun ma wulakanta manzon Allah da sauransu. Duk kuma duk ba haka bane. Mas'ala ce ta kokarin tabbatar da addinin da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ya rayu akai. Da haka har yanzu mu gane jama'a, idan mahaifinka ko wani malaminka ko wani wanda kake girmamawa ko shugaban jam'iyyar ku ya rasu an rufe shi a wata makabarta, Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta, Allah ya kai shi aljanna. Amma ba a zuwa ziyarar shi shi da niyyar ziyarar shi shi mufradan, sai dai ziyarar duka makabarta, makabartun musulmai har da na kafirai duka ya halasta a ziyarce su, domin har a wurin na kafirai za a dau izina game da wannan tuna lahira. Amma su na kafirai abinda bai halasta ba shine ayi musu addu'a a ce Allah ya gafarta musu. Na musulmai fa to ya halasta idan an je ayi musu addu'o'i za mu ji a gaba nan inda ake yin waɗannan addu'o'in. Ina fata ƴan uwa su kuma su karanta wannan wajen a cikin littafin Iqtida'u Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim da kuma littafin At-Tawassul wal Wasila ila yau, dukkanin su na al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah ubangiji ya gafarta mishi. Sai malai ya ci gaba da cewa fa awwalu zalika, abu na farko ta'ahuduhu fi maradihi, kulawa da mamaci idan ba shi da lafiya, kulawa da maras lafiya, wa tadhkiruhu al-akhira, da tuna mishi ainihin lahira. Maras lafiya a kula da shi, a dinga kokarin tattaunawa da shi, ana nuna mishi yayi hakuri, ana bashi ainihin baki, ana nuna mishi ya koma izuwa ga Allah, ya zama bainal khawfi war raja, ya kokari ya bar duniyan nan alhalin yana cikin tsakankanin halin tsoro na zinuban shi da tsoron makomar azabar Allah idan ya kama shi da zinuban shi, da kuma sanya rai da sa fatan Allah ya mishi gafara, da fatan zai tsira in ya tuna fadin rahama Allah da irin yadda Allah yake mu'amalantan bayi masu tauhidi. Abu da farko da za a sanya mara lafiya a cikin tunaninsa kenan. Baya ga haka da kokarin gashi kamar da yake cewa wa amruhu bil wasiyyati wat tauba, da umarnin mamaci ko mara lafiya kafin ya rasu akan cewa yayi kokari yayi ya bada wasiya, yayi wasiya akan abubuwan da suka shafi haƙoƙin mutane da ke wuyansa, alƙaura ko ajiya ko yadda za a gudanar da wasu al'amura da suka shafi wato abinda ke da alaka da jana'izarsa, ko inda za a rufe shi, ko wanda za a baiwa wani bangare na dukiyarsa waɗanda ba magada ba, ko wakafi na wani bangare na dukiyarsa da makamantan waɗannan. Da haka nan wasici akan waɗanda za su rike mishi iyalai wanda zasu zama ausiya ga iyalan shi da ire-iren waɗannan abubuwan wat tauba da kuma umarnin sa da ya tuba ga Allah daga zanuban sa wa amru man habarahu bi talqinihi shahadata an la ilaha illallah litakuna akhir kalamihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarnin wanda ya halarci wurin da mara lafiya yake rashin lafiya a yayin da ainihin mutuwa ta halarto masa to annabi ya umarci kai da kake wajen kai kokari ka lakkana mai kalmar shahada kace ya kai wani ka faɗi la ilaha illallah wannan shine abin da manzon Allah ya ce ayi kuma abin da ya aikata kenan duk maganganun da aka yi cewa wai kar a ce ya ce dan kar ya ce na ki in ce duk wannan wasu ta'awilat ne ba su da asali a cikin ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka cewa za a yi ya ce la ilaha illallah idan ya faɗa fa biha wa ni'mat in bai faɗa ba innaka lan tahdi man ahbabt ya ka iya da shi shi kanshi manzon Allah din ya taba halarta wani ya ce mishi ya ce din bai ce ba shine wane ammin sa Abu Talib da haka ba kan ka fara ba in ka halarci wajen mutuwar wani ka ce ya ce la ilaha illallah ya ki fadi ba kan ka fara ba shi ma manzon Allah haka ta faru da shi kuma wannan da kake kauna kaurar da kake mishi bata kai kaunar da manzon Allah yake wancan mutumin ba domin wannan mutumin Abu Talib duk da ya mutu kafiri amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya bashi dama ta yacece shi a rage mishi azaba dan dai Allah ya saukaka wa manzon Allah bakin cikin da yake ji ko mun gane wannan Abu Talib ya zo a cikin hadisin Muslim sayyidina Abu Huraira Allah ya kara mishi da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani babbanka da yake taimakonka alhalin yana kafiri ko zaka amfana mishi wani abu a lahira manzon Allah ya ce manzon Allah ya tada kabbara sallah fa dai sallah aka mai tambaya sai da ya tsaya ya ce na san ba wanda zai mun tambayar nan sai kai da kake mayan karatu yace Allah ya nuna mini shi a gidan wuta yi bani dama na cece shi sai na kamo hannun shi daga cikin tsakiyar wuta na kawo shi gaban wuta ya zama azabar da ake mishi takalmi ne kawai na gidan wuta aka sa mishi shine mafi karancin azaba a gidan wuta dan dai Allah ya sauka manzon Allah bakin cikin da yake ji to kaga kai da kaje gaban wani mutum uba ko da ko dan uwa ko aboki kace mishi yace la ilaha illallah yake fadi ka shiga damuwa to damuwarka bata kai damuwa ba idan an kwatanta da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga dan haka abinda manzon Allah ya ce ayi shi za a yi a ce a kira sunan mutum a ce kai wane faɗi la ilaha illallah ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace wallahi ya ci gaba da cewa thumma nahyu an adatil umami allati la tu'minu bil ba'thi wan nushuri sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da dukkanin al'adu na wasu al'ummomi waɗanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba ba su yi imani da sakamako da za a yi bayan an mutu ba bayan an tashi daga kiyama ba min latamil khududi kamar mutun ya dinga marin kumatin shi wa shaqqis siyabi mutun ya dinga yayya ga tufafin shi wa halaqir ru'usi sannan a aske kai idan an yi mutuwa duk sai a ba aske kai wa raf'is sauti bin nadabi da yin kururuwa da iwon an shiga uku an lalace ana neman mutane su kawo agaji wan niyahati da kukan mutuwa wa tawabi'i zalika da abubuwan da ke biye da haka na zaman makoki da ainihin wato bid'o'i da ake yi da takaba da ake irin ta maguzanci duk waɗannan annabi ya hana gaba ɗaya manzon Allah ya hana kuka da kururuwa da hayaniya manzon Allah ya hana an yi mutuwa mutum ya dinga tsinuwa yana cewa ya shiga uku ya lalace katanga ta faɗi asirinmu ya toru shikenan mun shiga uku yanzu ya zami annabi dai ya hana wannan idan mala'iku suka ce an amsa maka shikenan sai ka shiga cikin bala'i daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aita kuka ana birgima da makamantansu waɗannan duka al'adun maguzawa ne a jahiliya har kamfanoni akwai ƴan kwangila waɗanda an maka mutuwa zaka je ka gayyato su ka ba su kuɗi ka gaya musu ran da kake so a zo a maku kan mutuwa za su zo kuma su faɗi su ta kuka suna birgima wannan jahiliya ce a yanzu da muke rayuwa akwai al'ummomi da suke da irin waɗannan al'adun kala daban-daban musamman al'ummomin Asiya alal misali Indiyawa idan aka musu mutuwa har yanzu suna wannan har musulman su gabaki ɗaya dangin mamacin gaba ɗaya za su shekara dindi suna ainihin takabari koda wani biki ya gitta sawa'un sallah ce ko bikin aure ko na suna ba za a yi wanka ba ba za a yi girke-girke ba ba za a yi kida ba ba za a yi gayu ba kuma za su bar ainihin wato gashin gemun su ya taru ba za su aske shi ba domin da suna aske gemu waɗanda suke aske gemu a cikin su sai su bar gashin gemun su ya taru ba tajewa ba wanka ba komai kowa ba kowa da mutuwa take da alaka da shi da yayi da kanne da mata da ƴaƴa da waɗanda yayi hulɗa da su da aminai za a samu kamar mutum 1000 suna yin takaba maza da mata wannan maguzanci ne ina fata mun gane wannan haka abubuwan da ake a kasashen mu irin na zaman makoki sadaka 3 sadaka 7 sadaka 40 yanzu kuma da ƴan boko suka zo su kuma suka kawo nasu modernity din shine obituary sanarwa a gidajen radio da jaridu da bugawa duk shekara yau shekara 5 da mutuwa ne yau shekara 10 muna tuna babanmu shekara 20 da mutuwa baba muna tuna ka muna missing dinka a buga a jarida a yi tararruka duk waɗannan maguzanci ne gabaki ɗayan su ina fata mun gane wannan to wa adha min zalika wa amar shine ustazai da suka musuluntar da wannan abu ko in ce suka ustazantar da shi ina fata mun gane wannan sai ga ustazai su ma suna irin waɗannan ƴan dabarun sai a dan samu su ƴan littattafai a rubuta ayatul kursiyu ne ko wane ne ko wasu sai muslim sai a yi rubutu a jikin su wane ya rasu yau shekara kaza ko yau kwana 40 sai abu ana rarrabawa duk wannan musuluntar da maguzanci ne ba daidai bane abinda ake so kawai in ka da mamaci duk sanda ka tana shi masa addu'a duk sanda ka tana shi yi masa addu'a wannan shine abu da ya tabbata a sunna amma samun wani lokaci na musamman da za a ce wai bari a yi taron tunawa da shi wannan duka ba addini bane tun ana yin abin da sunan siyasa yanzu da sunan addini ake Allah ubangiji ya tsare mu to ana nan sai bala ya ci gaba da cewa wasannal khushu'a lil mayyit manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ainihin natsuwa ga wanda aka yi mutuwa a natsu wal buka'a allazi la sauta ma'ahu kuma ya halasta ainihin wato yin kuka na hawaye wanda babu daga murya a cikin shi wa huznal qalbi da bakin cikin da zuciya za ta dinga yi wa kana yaf'alu zalika shi da kanshi ya kasance yana yin wannan a ganshi cikin hali na natsuwa da damuwa da jin bakin ciki a zuciya da kuma hawaye na zuba a idan shi har yana cewa wa yaqulu yana cewa tadma'ul aynu wa yahzanul qalbu wala naqulu illa ma yurdir rabb yace ido yana yin hawaye sa'annan zuciya tana yin bakin ciki kuma amma ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ubangijinmu ya yarda da shi wannan hadisin bukhari ta da shi da imam muslim da abu dauda daga ainihin sahabi Anas dan Malik wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin kuka da aka mishi rasuwa jikan ya shi amin bata ma rasu ba tana cikin ainihin wato zafin zazzabi kamar za ta mutu wanda kuma Allah cikin hikimarsa bata ma mutu a wannan karan ba sai a ganshi yana hawaye sai wanda daga cikin sahabbai ya ce ya manzo Allah ka hana kuka mutuwa kuma kake manzo Allah ya ce ai ba wannan na hana ba abinda na hana shine kururuwa wannan hawaye da kake gani babu mai yin shi sai wanda yake da rahama sai wanda yake da tausayi shine yake iya yin zubar da hawaye idan an yi mutuwa wanda kuma yake yana da bushashshen zuciya to zaka ga shi ko an yi mutuwa ba ruwan shi idan shi nan kar to wannan zuciyar shi ta riga ta bushe ba shi da tausayi ina fata mun gane wannan wasanna li ummatihi alhamda wal istirja'a war rida anillahi sannan ya sunnanta wa al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'umma godewa Allah da kuma ainihin yin istirja'i a ce alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udhu bihi min hali ahli an-nar sannan ayi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan minha wadannan kalmomi ne na ainihin komawa zuwa ga Allah wadanda suke da falala kwarai kuma suke sa bawa ya samu karama idan yayi su war rida anillahi da miƙa al'amari ga Allah da yarda da hukuncin Allah walam yakun zalika munafiyan lidam'il aini wa hudril qalbi yiwa Allah godiya da miƙa al'amari ga Allah da yarda da hukuncin da Allah yayi na dauke bawan shi da ya dauke baya yin karo da cewa wai kana jin bakin ciki a zuciya kuma ka yarda da abin da Allah yayi walizalika kana ardal khalqi anillahi fi qada'ihi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fi dukkanin halittu yarda da hukuncin Allah da Allah ya hukunta masa
wa a'zamihim lahu hamda, kuma yafi dukkanin halittu wato yawaita godewa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutuwar matarsa Khadijatul Kubra radiyallahu anha, ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa taimakon shi a cikin wannan addini tun farko-farkon shi. Haka manzon Allah ya yi hakuri, ba a rugwaito yayi wani abu na wauta ko ainihin lalata tunaninsa ko irin yadda mutane suke su ga kamar Allah bai kyauta musu ba, me yasa Allah ya musu haka da makamancin waɗannan. Sannan Allah ya jarabce shi da mutuwar kusan ɗaukacin ƴaƴan shi su ainihin wato Ruqayya da Zainab da su Al-Qasim, duka sun mutu sun bar shi yana raye. Yayi hakuri. Sannan Allah ya jarabce shi da mutuwar gagga daga cikin sahabban shi wanda suke taimakon shi a cikin addini, irin su Hamzatu dan Abdul Muttalib, irin dan uwan shi wanda suka shano tare Usmanu dan Maz'un, da ire-iren waɗannan manyan sahabbai waɗanda yake ji da su, duka sun rasu yana raye. Manzon Allah haka yayi ta hakuri, haka kuma sahabbai suka hakura sanda Allah ya dauke shi. Ina fata mun fahimci wannan. Haka nan ya zama sunna a cikin rayuwar musulmai yin hakuri da duk wanda Allah ya dauke, da fatan ya zama a wurin abin da ke wurin Allah yafi alkhairi a gare shi, da yi ma wannan bawa addu'a. Wannan shine tafarkin musulunci game da ainihin wato addinin musulunci. Na daga cikin maguzanci da fita daga tafarkin musulunci game da zamu zo mu ji irin abin da yan dariƙa suke, shine ko dai mummunan bakin ciki game da rasuwar wani mutum, wannan da yan dariƙa da kirista suna yin wannan, ko kuma kokarin pretending cewa su ba sa bakin ciki gaba daya, har mutum ya dinga dariya yana murna, wai shi ya sallama al'amari ga Allah ne, duka sallamawa baya bakin ciki, wannan ma wani tasgaro ne shi ma. Za ga dan dariƙa yanzu nan da muke magana jama'a, wani in ya je Madina fa to shikenan sai ya rikici, da zaran ya je aka ce mishi ga kamar manzo Allah kawai sai ya fadi su ma, wai shauki wani shikenan aikin hajjin shi ya lalace, daga zuwa ana sauke su a Jidda alhazai a kwashe su zuwa Madina a je a fara ziyara da sauransu kafin a dawo Makka ai umara, zai ga ana zuwa kawai da ya ga kamar manzo Allah sai ya fadi kawai su ma, to me zaka ce da su sahabban da suka rufe shi su kuma, ya ba su suma ba, kafi su kaunar shi ne. Sai ga malamai kuma suna kokarin wai su ce wai abinda waɗannan suke yi wai daidai ne. A nan Kano aka yi wani shehi wanda baya zuwa sallar juma'a, iyakar rayuwarsa menene hujjar shi, wai ya je masallaci ya ji almajirai suna waka suna bara suna cewa dan amina manzon Allah, wai kawai sai faɗi su ma, da zaran ya ji an ce dan amina manzon Allah su ma yake saboda tsabar shauki. To kaga wannan khalafi ne, dan baya ne, baya bin manhajin Annabi da sahabbai. Mun gane wannan da kyau jama'a, su sahabban da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mishi jana'iza suka rufe shi ba haka suka yi ba. Malaman kirki, malaman farko waɗanda suka biyo baya dukkanin su ba haka suka rayu ba, da haka wannan wani zindikanci ne na daban, ba addinin Allah bane. Ina fata mun gane wannan. To wannan bangare na farko kenan. Bangare na biyu kuma akwai wanda an mishi mutuwa sai ya kokarin wai shi ya bayyana cewa shi fa kamar ba a yi komai ba, baya jin wata damuwa, sai ya dinga dariya yana yin abubuwa kamar tababbe. To wannan ma wani bangare ne na bid'a, domin baka fi manzon Allah imani da tsoron Allah da miƙa al'amari ga Allah ba. To kaji yayi hawaye kuma ya faɗi da bakinsa cewa yana jin bakin ciki a zuciya bayan hawayen da yayi lokacin da aka yi mishi rasuwa ɗan shi ainihin Al-Qasim ya rasu. Allah ya sa mu dace. Malam ya ci gaba da cewa wa azamuhum hamda wa baka ma zalika yawma mata ibnuhu Ibrahim rafa'atan minhu, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka ran da dan shi Ibrahim ya rasu saboda tausayi, wa rahmatan lil waladi, da kuma tausaya ma wannan dana shi, wa riqatan alaihi, da yadda yake jin damuwa a cikin zuciyarsa, wal qalbu mumtali'un bir riba anillahi azza wa jalla wa shukrihi, alhalin zuciyarsa na cike da yarda da Allah da kuma gode wa Allah. Ma'ana baya ga yarda, baya ga gode wa Allah na alhamdu, domin shi hamdu shine furtawa da baki da kudurcewa, da kuma shukuru furtawa da baki da kuma aikata yabo a aikace, wal lisanu mushtaghilun bi dhikrihi wa hamdihi, zuciya a halshe yana cike da ambaton Allah da kuma gode wa Allah. ولما باق هذا المشهد والجمع بين الامرين على بعض العارفين يوم مات ولده, ibnu tay ibnu kai mujaziya yace yayin da aka samu wani arifi arifai irin na ainin sufa yake ishara a zamanin da suke raye su si ibnu qayyim aka samu wannan qadiya wani arifi ne wai ya samu kanshi a wani yanayi dan shi ya rasu sai zuciyar shi ta kasa daukan abubuwan guda biyu yin damuwa da yarda da kaddara Allah yin kuka da godewa Allah a lokaci guda ja'ala yadhaku sai dinga tuntsirewa da dariya ya zama kamar wani tababbe faqila lahu sai aka ce da shi atadhaku fi hadhihi alhala ya kake dariya a cikin halin an maka rasuwa qala sai yace inna Allah ta'ala qada bi qaba'il to Allah ne hukuncin da ya ga daman yi fa ahbabtu an arda bi qaba'ihi shine nake so na nuna yarda ta da hukuncin kisa nake dariya fa ashkala ala hadha ala jama'atin min ahli alilmi sai wannan abun ya rikita wasu malamai fa qalu suka ce kaifa yabki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibnuhu ibrahimu wa huwa ardal khalqi anillahi ya za ai a ce manzon Allah wanda yafi kowa yarda da Allah wanda Allah yafi kaunar shi fiye da kowa shi yayi kuka ran da dan shi ya rasu wa yablughu rida bi hadha al-arif ila an yadhaka shi kuma wannan sufi a ce wai yarda da Allah ta kai shi ga dariya ma yake to kamar yafi manzon Allah sanin yadda ake yarda da Allah kenan ko yaya fa samitu shaykh al-islam ibn taymiya yaqulu hadiyu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam kana akmala min hadi hadha al-arif ce tafarkin manzanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi cika biye da tafarkin wannan dan dariqa fa innahu a'tal ubudiyyata haqqaha shi manzan Allah ya bai wa bauta ga Allah yancinta fattasa qalbuhu lirida alillahi sai zuciyarsa ta fadada ta nuna yaddata da Allah walirahmatil waladi saboda kuma ainihin tausaya wa dan shi warriqatu alayhi da kuma ainihin tausayi ga dan fahamidallaha ya gode wa Allah waradiya anhu fi qada'ihi ya rada Allah a cikin hukuncin sa wabaka sannan ya dinga kuka kuma rahmatan wa ra'afa dan tausayi da tausasa ma yaran fa hamalathu ra'afatu alal bukai tausayin yaran yasa shi kuka wa ubudiyyatuhu lillahi wa mahabbatuhu lahu alal rida wal hamdi sannan bauta Allah kuma da kauna Allah ta sa zuciyar shi ta natsu ta yadda da Allah ina fatan ƴan uwa dalibai su koma littafin al-ubudiyya na ibnu taymiya zaka ji bayanai dalla dalla game da ire-iren waɗannan ka'idoji na farin ciki da bakin ciki da mika al'amari ga Allah da yadda ake bautar da gabobi da tunani da yadda ake bautar zuciya ga Allah madaukakin sarki wa hadha al-arifu daqa qalbuhu an ijtima'il amrayn wannan arifi da ake cewa zuciyarsa tayi kunci ta kasa dauka abubuwan guda biyu walam yattasi batinuhu li shuhudihima sai ya zama kuma abinda ke boye tare da shi ya kasa fadada dan ya dauki abubuwan guda biyu wal qiyami bihima dan ya tsayu akan su fashagalatu ubudiyatuhu rida an ubudiyatir rahma war ra'afa sai bautar da Allah ta hanyar bautar da yake wa Allah ta hanyar yadda da Allah tarin jayi bautar da zai wa Allah ta hanyar jin tausayi da rahama sai zama ya samu ainihin zamiya kenan to wannan baya ga wannan muqaddima da mallan yayi sai ya ce faslu ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bi tajhizil mayyit ila Allah na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaggauta shirya mamaci domin miƙa shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wa tatahirihi da gaggauta yi mishi tsarki wa tanzifihi da gaggauta yi mishi tsafta wanke shi wa tatayibihi da gaggauta sanya mishi turare wa taknifihi fi siyabil bayd da kuma gaggauta sanya shi a cikin likafani wanda yake fari kenan na sutura thumma yu'tabihi ilayhi bayan an gama wannan shiri sai kuma dauko wannan gawa sai a kawo ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yusalli alaihi sai manzon Allah ya yi mamacin nan sallah ba'da an kana yud'a ilal mayyit inda ihtidari bayan dama can akan kira shi ya je gun mamacin sa'ad da yake cikin gargara yakan je ya halarci mutuwar sannan daga baya kuma ayi waɗannan shirye-shirye a dauko gawa a kawo ta inda yake domin ayi mata sallah fa yuqimu indahu hatta yaqdiya manzan Allah alaihi salatu wassalam yakan zauna tare da maras lafiya har cikawarsa summa yahduru tajhizahu sannan yakan halarci shirye mara lafiya shirye ainihin mamaci kenan yanzu ko yakan bada umarni yace ai mishi kaza kar ai mai kaza ku wanke shi da kaza in mace ce yakan fadi da za a yi mata kamar yadda ya faru game da ainihin yar shi Zainabu lokacin da ta rasu ko Ruqayya da ya gaya ma ainihin waɗannan mata masu wanke gawa ku tsefe gashinta ku yi mata wanka so uku ko so biyar ko so bakwai in kun ga haka ya dace sannan ku yi mata ainihin kwarjalle sannan ku rufe ta da lifafai ne duk ya musu bayanai kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito zamu jari san duka anan gaba insha Allah thumma yusalli alai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mamaci sallah wayushayyihu ila qabrihi kuma ya raka mamacin har zuwa makabartar shi na daga cikin saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musamman malamai suke yi da manya idan aka gama sallar gawa kawai sai kowa ya ja gefe ya rike tarbin shi ko su samu ri su zauna su fara karbar gaisuwa sai a bar gawar da matasa da yara da jahilan gari amma duk wani babba halli mamun da ya mata sallah in aka yi wasa sai ya ganshi a zaune shi baya zuwa makabarta wai shi liman ne wannan kuskure ne kamata ya dunguma gabaki daya a tafi in ba wani da yake da wata muhimma da dole sai ya tsaya yayi ta ba yana daga cikin kuskure kuma ila yau mu ma dai dai wan mutane sai muka dauka cewa idan mun yi sallar gawa to mun gama iyana mu in dai ba wannan gawan muna da wani alaka ta musamman da ita ba wannan ma jama'a kuskure sayyidina Abdullahi dan Umar da ya ji hadisi aka bashi labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da cewa wanda yayi magawa sallah yana da lada kaman girman dutsen Uhud wanda ya rakata yana da wani lada irin wannan sai yace babu shakka mun dade muna barna muna asaran ladar dake saboda ba za ka iya tuna yawan jana'izar da kaji an sanar kai burs kai kamar ba da kai yake ba ko baka komai ba za ka iya tuna yawan jana'izar da kaji an sanar da aka je sallah ana gamawa kamar ga mashin da kai kara gaba ba ba wanda zai tuna yawan wannan to kaji tun zamanin sabbai ana samu wannan ainihin wato kusurin da aka ya kai musulmi yi kokari ka ci moriyar haka duk sanda wani ya mutu to wata dama ce ta ka samu lada bayan damar da kake da shi ta kame addu'a sannan kuma haƙƙin shi ne a kanka a matsayinka na musulmi kamar yadda hadisi ya ambata ina fata mun gane wannan thumma ra'as sahabatu anna zalika yashqu alayhi ana nan sai sahabbai suka ga cewa wannan yanayi na a ce duk abin da za a yi in an zo mutuwa sai an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi mutuwa sai ya zo da kanshi sai ya raka gawa sai ya zo wurin wankan gawa suka ga abin yana mishi wahala suna kuntata ma rayuwar shi fakanu idza qadal mayitu sai suka kasance idan mamaci ya mutu da'uhu haka za ka karanta shi da'uhu ai tarakuhu sai su kyale manzo Allah kar karanta da da'uhu ngace da'uhu sun kira shi kenan ko mun gane da'uhu ai tarakuhu da'uhu ai naduhu na daga cikin fasahar larabci wannan shine wasali kadai kwaya daya sai canza ma'anar kalma kalli hazan da huzun duka su zo a qur'ani ko misali innama ashku basri wa huzni ila Allah to in aka ce huzun da damma akan ha'un ma'anar shi bakin ciki within daga cikin zuciyarka abinda kake ce na bakin ciki daga cikin zuciyarka in aka ce kuma hazan damuwa wanda wani abu outside ya ja maka ita da haka wajen annabi Musa kaji sun ce Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama wani abu a gefe da ya ja musu matsala wancan ko uba annabi Yusuf menene shi kuma bakin cikin cikin zuciyar shi inma ashku basri wa huzni ila Allah to dinda kaga hazan ma'ana shi kenan bakin ciki na waje ko walal ladina idza ja'uka idza menene litahmilum qulta la ajidu ma ahmilukum menene ma tawallu ayrun tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya jidu ma yufikuna kaga damuwa ce ta wani abu da suka rasa duke da zasu iya sponsorin kansu zuwa yaki to haka ainihin wato larabci yake haka karhun da kurhun din ka ji kar bakin ciki wanda ainihin wato amin damuwa abu wanda yake mai damuwa wanda mutum baya san shi, an takura mishi, wanda kuma yake baki damuwa ko takura, wanda mutum na cikin takuran amma kuma yana son takura, shi da kanshi ya shiga da kanshi cikin takuran, ko to shine kurhu. Misali, yanzu mutumin da yaje kai kanshi cikin jami'a A2 yaje ce bai digiri na gaba da na daya, zai shiga cikin matsala iri iri, ba haka bane? Amma shi kai kanshi to kurhu kenan wannan. Amma karhu ba shine idan kawai ƴan sanda suka so kama ka baka ji baka gani ba, kaga karhu suka maka. Kalli mata haihuwa suna santa amma suna shan wahala, kuma koda sun sha wahala ko sai an je asibiti an yi wato dabaru na ceto rayuwarsu ko an musu CS da makamantansu, bayan lokaci kankani zaka ga in sun warke kuma su kara haihuwa, ba haka bane? Iza Allah ya ta'abiri da hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, tana jin wahala amma tana son abu. Larabci kenan jama'a, wannan yare ne mai fadi. Duk da yake Hausa mata da irin waɗannan surorin ko a wasu wuraren zaka ga wani jan kalma ko makamancin shi yana bambanta tsakanin kalma da kalma, wallahu ta'ala a'lam. To da haka za ka karanta ne da da'uhu, sai suka kyale manzon Allah, fahabara tajhizahu wa ghaslahu wa takfinahu, sai ya zama suna ainihin wato in ka karanta da da'uhu wato sai suka kyale shi ko, sai daga baya sai ya zo a yi gyaran gawa da shi da wankewa da kafanawa. In kuma kanta da da'ahu sai su kirawo shi, wato bayan an mutuwar sai an yi mutuwa sai suke kirawo shi. To wanne ya kamata a karanta kenan yanzu, kaga kenan da'ahu ne, da'ahu sai su kirawo shi sai an gama duka ko, sai suke kirawo shi. Thumma ra'au anna zalika yashqu alayhi, sai suka ga wannan yana mushi wahala ha ila yau, fakanu hum yujahhizuna mayitahu, sai suke yin magawar da kansu shiri, wayahmilunahu ilayhi, sai su dauki gawar su kai mushi sallallahu alaihi wasallama ala saririhi akan ainihin wato makarar gawa, fayusalli alaihi kharijal masjid, sai yake magawar sallah a wajen masallaci, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama arratibi as-salatu alaihi fil masjid, ba shi daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya wanda ya gudana akan ta yima ainihin gawa sallah a cikin masallaci. Wa inna ma kana yusalli alal janazati kharij al masjid, ya kasance yana magawa sallah ne a wajen masallaci, akwai fili na musamman da ya ware inda ake yima gawa sallah. Wa rubama kana yusalli ahyanan alal mayit fil masjid, amma wani lokaci idan bukata ta kama saboda ruwa ko sanyi ko wani dalili yana yi magawa sallah a cikin masallaci, kama kana kama salla ala Suhail ibn Baida wa akhihi fil masjid, kama yadda ya salla ga ainihin Suhail dan gidan Baida da dan uwansa a cikin masallaci. Walakin lam yakun zalika sunnatahu wa adatahu, amma ba haka ne al'ada shi da sunna shi ta yau da kullum ba. Wa qad rawa Abu Dawuda fi sunanihi min hadith Salih mawla Tawama an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, yace Abu Dawuda ya fitar da hadisi daga ainihin wato Salihu mawla Tawama, wato bararran bawa na ɗan biyu, shine ma'anar At-Tawama kenan, ɗan biyu. Wannan mutumin yana da matsala a gurin riwaya, amma dai wannan riwaya fil jumla za mu ji cewa insha Allahu ta tabbata saboda shawahid dinta. Malam yace daga Abu Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man salla ala janazatin fil masjidi fala shay'a lahu, wanda yayi magawa sallah a masallaci to babu laifi a kansa. An ruwaito da fala shay'a lahu, babu laifi a kanshi. Wasu kuma sun fassara da fala shay'a lahu da cewa ma'anar shi fala shay'a alaihi, da suna ya daukan izina daga fadin Allah da yake cewa wa in asa'atun falaha, ai ma'anar shi fa alaiha, wa in asa'atun idan kun munanta aiki falaha, kaga laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ko, to irin shi shine man amila samihan fa nafsi wa man asa'a fa alaiha, halittu, wani waje kuma sai Allah ya faɗa ya ce wa in asa'atum falaha, wa in asa'atum, idan kun bata maimakon fa'alaiha sai ya ce falaha. Za a fasara shi da ma'anarta na waɗancan guda biyu, fa'alaiha da ire-irensu. Sai suka ce wannan lahu din alaihi ne, kenan kamar manzon Allah yana cewa ne wanda ya yi magawa sallah a masallaci ya yi laifi, ba wai yana cewa babu komai a kan shi ba. Za mu ji duk maganganun da malam zai kawo game da wannan. Sai ya ce a takaice dai hadisin Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam ainihin Ahmad da Tahawi da isnadi wanda yake qawiyyun, al-Imam al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin as-sahiha lamba ta 2351 ya tabbatar da ingancin wannan hadisin. Waqad ikhtalafa fi lafdh al-hadith, an yi sabani game da lafazin hadisin. Fa qala al-khatib fi riwayatihi li kitab as-sunan, الخطيب أشكر رواية دي مسنن تال إمام أبو داود يتي في الأصل فلا شيء عليه يازو أشكر أصلا دنسامو تيوا فلا شيء عليه وغيره يرويه فلا شيء له وسكما سنة رويته واد فلا شيء له. وقد رواه ابن ماجه في سننه ولبزه فليس له شيء. الرواية ابن ماجه أشكر سنن أنسى شكما يقول لفظ تيوا بايد ونلادا من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء بسم الله دابا. ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. سيدي وانا الرواية وانا الحديث الإمام أحمد دو اسمه لما يسرون توانا الرواية. قال الإمام أحمد هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة. نادقت كن أبند صالح مولى التوأمة يكأي تدشي. وقال البيهقي الإمام البيهقي أو بكر يتي هذا حديث يعد في أفراد صالح. وأن حديثي أنا كرغا شأتكين كأيتو الصالح مولى التوأمة. وحديث آئشة أصح منه. حديث آئشة تكي أينهم واتوتشي وجماعة ناما مايكم من توركو لوك تند أكب شغومة دقا وصالح دان أبي وقاس تمي صلاة كما صلاة sai aka fara cece ku ce a gari Aisha tayi bid'a, matan manzon Allah babban malama tayi bid'a, ba mu taba jin labarin wannan ba. Tace abin mamaki jama'a, kun manta karatu, manzon Allah yayi musuwa ne sai ta ambaci waɗannan ainihin matasa Salihu Sahal da Suhailu ya musu sallar gawa a cikin masallacin nan nashi, shine yake ishara kan cewa hadisin Salihu hadisin Aisha asahu min hadis Salihin wa Salihun mukhtalafun fi adalatihi, wannan Salihu ana da sabani game da adalcinsa. Wa kana malikun yujrihuhu, Imam Malik ya kasance yana ainihin suka sa. Thumma zakara an Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma annahu sulliya alaihima fil masjid. Sannan Baihaqi ya bada labarin cewa Sayyidina Abu Bakar da Umar dukkanin su da suka rasu a cikin masallaci aka musu sallah. Qultu ni malam Ibn Qayyim al-Jawziya sai nace wa salihun thiqatun fi nafsihi, a kashin gaskiya wannan Salihu mawlad tawama a zaman kanshi amintacce ne. Kama kala Abbas al-Duri al-Ibn Ma'in, kamar yadda Abbas al-Duri ya ambata daga Yahya dan Ma'in cewa huwa thiqatun fi nafsihi, wa qala Ibn Abi Maryam wa Yahya thiqatun hujjatun. Ibn Abi Maryam da Yahya suka ce amintacce ne abun kafa hujja. Fa qultu lah, sai nace da su inna malikan tarakahu, to ai maliku fa yayi watsi da shi. Fa qala, sai Yahya ya ce da ni inna malikan adrakahu ba'da an kharifa, maliku ya same shi ne ya riske shi ne ba'da an kharifa, bayan ya rude. Al kharaf shine fasadul aqal alladhi yalzamu man amira ko man umira, irin rudewa da fitar hankali wanda ke lazumtan mutumin da tsufa ta kama shi shaykhuha, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi, irin wannan lalacewa hankali da tsoho tukub yake samun kanshi, kaga ya koma kamar yaro. To wannan mutumi ya rayu har ya kai waɗannan shekaru, maliku a lokacin ne ya gamu da shi, da haka sai maliku ya yi watsi da shi, domin ba an san riwaya irin wannan mutumin. Su ko waɗancan sun san hadisansa waɗanda yake da su kafin ya rude. To irin wannan abin da malaman hadisi suke mai shine dukkanin hadisan shi za a yi kokari a duba su dangane da su waye ɗaliban da suka yi riwaya a gun shi kafin ya rude, waɗannan sai a yi musu hukunci gwargwadon halin shi kafin rudewa. Idan amintacce ne hadisan ingantattu ne, idan saduƙun ne hadisan kyawawa ne. haka dai gurgurdan halin sa. Idan kuma aka gane waɗanda suka yi riwaya abun shi bayan rudewa, sai a hukunta da san a matsayin ainihin manakir abun watsi, sai har in sai sun dace da hadisan fiqat. Waɗanda kuma ba a fahimci daliban shin sun yi karatu abun shi kafin ya rude ne ko bayan rudewa ba, to su ma wannan za a yi tawakkufi akan su, ba za a yi musu hukunci ba. Haka malaman hadisi suke hukunta ire-iren waɗannan hadisan. Karanta littafin Tadribur Rawi na Imam Suyuti, karanta littafin ainihin wato Al-Muqidha ta ainihin Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zabi, da littafin ainihin wato Al-Imam Amir As-San'ani, shine littafin shi na ainihin Musalul Hadis, sunan shi ya ainihin bace mana a yanzu din nan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawabi. Sai malam ya ci gaba da cewa fasami'a minhu wa inna malikan adrakahu ba'da an kharifa wa sauri innama adrakahu ba'da an kharifa fasami'a minhu. Hakanan sauri ma ya riske shi ne bayan ya samu rudani ya ji daga gare shi. Lakinna ibn abi dhibin sami'a minhu qabla an yakhrifa. Shi ko ibn abi dhibin ya ji riwaya daga Salihu maulat tawama kafin ya rude. Wa qala ali ibn al-madini huwa thiqatun illa annahu kharifa wa kabira fasami'a minhu as-sawri ba'da al-kharfi wa sama'u ibn abi dhib minhu qabla dhalika. Yace ali ibn al-madini yace wannan mutumi amintacce ne babu shakka, amma daga baya ya girma yayi shekaru har ya rude. Bayan ya rude ne sauri ya ji hadisi a gunsa, amma ibn abi dhib ya saurari karatu a gunshi kafin wannan rudewa. Wa qala ibn Hibban تغير في سنة 25 و100. الإمام ابن حبان يتي مولى التوأمة صالح يا سامرو داني أو قلوشني الشيكرة تقريبي أمن تشيكرة تقريد أشرن دبير وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات. سيكا إفعال كارن تد حديثا لسكي كمادا حديثا كريا ينا دنغن تاسو غمالمي أمن تتو. فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز. سياكا سامو تشاكو اينيا تا اوكو سكانن حديثان شندا چن دا حديثان شنا ينزو بايرو ايوا اكا كاسا غانيسو فاستحق التركة دان حكا يا چن چن تا ايواز ايدش انتها كلامه مغانا ابن احبان تاكاري. وهذا الحديث حسن مالن يتي ونن حديثي دي انغنتتشيني ككياواني. Fa innahu min riwayat ibn abi dhib anhu, domin shi yana daga cikin riwaya ibn abi dhib daga Salihu maulat tawama. Wa sama'uhu minhu qadimun qabla ikhtilatihi, sannan ya tabbata cewa ya ji hadisi daga gare shi ne shi Salihu amin shi ibn abi dhib daga Salihu kafin ya rude. Fala yakunu ikhtilatuhu mujiban li radd ma haddatha bihi qabla ikhtilat, wannan rude wanda ya samu ba ta sa a tunkuɗa abin da ya bayar na karatu kafin rudewarsa ba. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر. الإمام الطحاوي يأتي كيوان تفركي دبن وجم فسر ونن حديثي لأبو هريرة دين حديث عائشة. فقال في طحاوية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة. يأتي صلاة دمن ذن الله ييم أينهن سهيل بن بيضاء a masallaci sallar gawa, to wannan sallah an soke ta ba aiki da ita. Wata raka zalika akhirul fi'lain min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya bar yin haka shine abu na karshe a cikin aiki da ya guda biyu, bi dalilin inkari ammati sahabati zalika ala Aisha. Dalilin haka shine saboda daukacin sahabbai sun ma Aisha musun wannan aiki. وما كانوا ليفعلوه الا لما علموا لما علموا خلاف ما نقلت. بس هكا بسي saboda suna da karatu akan cewa suna da wani nassi sabanin abinda Aisha ta ciro. Waradda zalika ala tahawiyi jama'atun, yace an samu malamai da dama sun wada hawi martani akan wannan magana. Minhumul Baihaqi wa ghayruhu, akwai al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi da wani sa. قال البيهقي بيهقي يتي ولو كان عند ابي هريره نسخ ما روته عائشه لذكره يوم صلي على ابي بكر الصديق في المسجد ويوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. كده ابو هريره yana da wani nassi wanda yake ya share abin da Aisha ta ruwaito da ya bada labarin wannan hadisin ran da aka sayyidina Bakar sallar gawa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ran da aka wa Umar shima a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala nakarahu man ankara ala Aishata amriha bi idkhalihi almasjid kuma da waɗanda suka yi wa Aisha musu na shigar da gawa sa'ad dan Abi Waqqas masallaci su ma da sun faɗi wannan karatun wala zakaru wala zakarahu Abu Hurairata hina rawat fihi alkhabar kuma da Abu Huraira ya bada wannan labarin sanda Aisha ta kawo wancan hadisin wa innama ankarahu man lam yakul lahu ma'rifatan bil jawazi waɗanda suka yi wannan musu ba su san wancan karatun bane ba a da awan nasku kawai saboda wani abu da wani ya ace ayan soke kaza wannan ba ta farki ne na tahqiqi ba wa innama wa falamma rawat fihi alkhabar yayin da Aisha ta kawo musu hadisi sakatu sai suka yi shiru walam yunkiru ba su kare ta hadisin ba wala araduhu bi ghairihi ko ba su kawo wani hadisin da ya karo da shi ba da haka ba su da wata hujja kuma su kansu ba su ambaci cewa an soke wancan bane abinda suka nuna kawai ba su da wata ma'arifa akan halascin haka akan abin da musu inkari kenan cewa su ma sun manta ba su yi musun cewa ban manta ba ina fata mun gane wannan da haka maganar Tahawi da yayi a cikin sharhu mushkilul athar ba daidai bace Allah ya gafarta mishi wannan hadisi ba mansukhi bane gayatul amr a ce asalin sunna shine yin sallar a waje idan da hali a ware wuri na musamman a anguwanni ko garuruwa inda za a dinga yi magawa sallah in ba a samu ba ayi da abin da ya sawwaka amma dai kar ya zama ana saka ta a masallaci ko da yaushe idan wata bukata ta sa ayi a masallaci a wani lokaci cikin lokuta to babu laifi dan an yi a masallaci kuma yana daga cikin abin da ya kamata limamai su dinga yi a duk sadar ya masallacin sai su tuna wa mutane wannan karatun dan galibi karatu irin wannan ba a tuna shi in ya zama sahabbai sun iya mantawa fa min babu aula sauran mutane su manta wanda su sun halarci waqi'ar da su akai kuma suna raye ba su mutu ba amma su kamanta kuma a cikin su ga malamai nan gawana duk malamai ne a cikin sahabbai ba ga magarin mutane bane amma su kamanta ina kuma ga mutane na yanzu misali wanda jahilci ya riga ya malale duniya har waɗanda ake cewa malamai ba su da asalin karatun da ake malanta da shi illa qalilan mimman asamallah ko mun gane wannan da ke jama'a a yanzu duk abin da ka zo kai zamani ne irin da Abdullahi dan Mas'ud ya ba da labarin cewa in ka kawo sunna a ce ka kawo jahilci in ka soki bid'a a ce ka soki sunna a yanzu haka ake rayuwa nas'alullah al'afiya qala al-khattabi الامام الخطابي ابو سليمان يجي وقد ثبت ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد يا تبتا cewa سيدنا ابو بكر da عمر الله ya kara musu yadda dukkanin su an musu sallar gawa ne a masallaci wa ma'lumun anna ammatal muhajirin wal ansari shahidus salata alaihima kuma abu ne sananne cewa daukacin sahabbai yan kaura da mutanen Madina sun halarci wannan sallah وفي تركهم الانكار الدليل على جوازه suna wajen basu musa ba babu wani a cikin su da yayi musu dalili ne akan halacci qala khattabi yace waya tamilu an yakuna ma'ana hadisi abi huraira in sabata mutaawilan ala nuqsan al-ajri ta iya yiwa kuma ya zama hadisin can na abu huraira riwayar maulat tawama ya zama abin da yake nufi za a samu raguwa a cikin ladan fala shay alahu babu lada cikakke ko fala shay'a alaihi babu laifi akan shi ko makamanci haka wadhalika anna man salla alaiha fil masjid khattabi yace saboda wanda yayi gawa sallah a masallaci fal galibu annahu yansarifu ila ahlihi wala yashhadu dafnihi bisa galibin tabi'a duk wanda a cikin masallaci ne ya gawa sallah to da an yi zai tafi gidan shi ne kawai ba zai bu gawa ba wa anna man sa'a ila al janazati amma wanda ya tashi koye tattaki ya tafi inda ake sallar gawa fa salla alaiha yaje yi mata salla bi hadratil maqabir a kusa da makabarta domin yana ishara zuwa ga a lokacin a Madina ga makabartar Baqi'a ga kuma filin da ke kusa da ita inda kamar yadda masu tarihi suka bayar a littafin tarihu Madina a lokacin in an fita ta kofa da ake cewa babu Ali Usmana daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da zaran an fita to wannan filin anan ne ake wa gawa sallah anan ne in za a yi wani rajamu ake mishi hukunci da makamancin su to da an yi sallar ga makabartar nan kusa da ita shine yake nufi da kusa da makabarta dan kuka dauka cewa wai wannan na nufin aje cikin makabartu ai sallah a'a ba a yi magawa sallah a tsakankanin makabartu a tsakankanin kaburbura sai dai ya halasta ai mata sallah tana cikin kabarin idan da can ba a yi mata ba ko kuma idan liman babba bai mata ba mu kiyaye wannan jama'a babban liman chief imam wanda shike da haƙƙin yi wa gawa sallah na daga cikin kurakuran da muke mu da ake cewa ahlus sunna da yan salafiya ba ma baiwa babban limami haƙƙin shi na yi wa gawa sallah limancin juma'a da yau da kullun haƙƙin liman ne ko to reshe ne daga gare shi kuma yima gawa waki sallah daka idan gawa kai ne waliyin ta kuma ga liman to shi ya kamata ya mata sallah sai dai gawar da aka samu wasici mamacin yayi wasicin cewa wane ne zai mai sallah to irin wannan wasiya kamar nasici ba a dagawa daga kanta amma kawai irin yadda muke dinnan kowa ya ce shi zai koshi sallah shi zai ba mata shi sallah wannan ba daidai bane ga limamai suna wajen ba daidai bane lokacin da Hassan dan Aliyu ya rasu kisan nan a cikin Bukhari ga Husaini dan uwan shi da aka zo sai ya tura Sa'idu ainihin wato dan As wanda shine gwamnan Madina a lokacin dan Bani Umayya ne yace shiga ka mai sallah da ba dan sunna bace kai ka san ba za ka mai sallah ba domin jami'a su ba dai ba ana wannan rigingimin na siyasa a lokacin ko mun gane wannan yace shiga ka mai sallah kuma a lokacin ma an yi rigima ta musamman akan wannan gawar domin Sayyidina Hassan yayi roƙo cewa don Allah a bari a rufe shi a ragowar wajen da ke tsakanin Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tona a rufe shi a wajen kuma zai isa a rufe gawa ɗaya a wajen kuma duk mutane sun yarda amma Banu Umayya da ke garin Madina suka ce ba su yarda ba dama kuma Sayyidina Hassan ya ce idan an yarda a rufe ni to alhamdulillahi in ba a yarda ba kada wanda ya fitina don Allah a bari kar a fitina da aka ce ba za a rufe shi ba sai Husaini ya fusata da shi da sauran jama'a shi suka dauko makamai suka ce wallahi sai an rufe shi ko a mutu ko a yi rai su ma wadancan suka dauko makamai sai Abu Hurairah ya zo ya ce musu haba jama'a mutumin nan fa da ya bada wasicin nan ya ce in ba a yi daba ku yi hakuri me na tashin hankali ku yi hakuri a kai shi baki wa aje a rufe shi sai suka ji wannan nasihar to bayan fa an gama wannan nasihar ne sun ji aka je aka mishi kabarin a baki'a aka zo sallar sannan wannan waƙiya ta faru idan mu ne ya za a yi ai zai yi ba ko ba zai yi ba to ya kamata kuma shugabannin kungiyoyi su gane su ba limamai bane in ba inda suke limanci ba idan aka ce liman ana nufin limamin anguwa ko gari shugaban wata kungiya ko wace iri ce ba liman bane shi ba kuma shugaban musulmai bane ya kamata mutane su san wannan ba wanda ya mishi mubaya da wani shugabannin waɗannan kungiyoyi na addini fitiyanu izala wacece ambom suna zuwa suna hijacking ga wakin mutane ga limami sai wani shugaba kawai ya zo ya ta muzurai ya dinga muzurai kuma wani ma bai ma iya sallah ba wani ma bai ma iya sallah ba shugaba ne amma bai iya sallah ba abin mamaki ko yana sadalu ko baya yin kabbarwar yadda aka iya aka saba ko bai ma iya karatu ban an tirke shi ma bai iya karatun gawo ba mahala saboda ya ce shi ba malike ne ya takura kanshi ko bai iya bai wani karatun arziki ba irin waɗannan shugabannin na kungiyoyi wanda dama shugabanni ne administrators wasu retired civil servants ne wasu tsofaffin sojoji ne wasu ƴan kasuwa ne da ba su da jari a yanzu kuma suna izala kuma kamantarsu da haka limamai ake nufi limaman juma'a limaman karantarwa limaman hamsu salawat da makamantansu a cikin al'ummomi a kowace anguwa kuma akwai su an san su ko a kowane gari idan aka yi mutuwa su ne suke da haƙƙin yi wa gawa sallah mu gane wannan jama'a mu daina yin wannan rikicin ba shi da asali a cikin sunna sai ka ji mutum ya ce ai baba ta ce ni ya kamata na mata sallah a'a ba kai kamata ka mata sallah ba ko mun gane wannan kai dai zaka iya mata wanka da sauransu amma sallah fa haƙƙin limami ne to a irin wannan yanayin idan aka zo shine ya bada labari anan cewa ana yin sallar a makabartu dan ga makabartar ga wurin sallar amma ba wai aje cikin makabarta ai sallah ba amma idan limamin musulmai ya samu yanayin da ga wata gawa baya kusa akai mata sallah sai ga kuma wannan gawar tana da buƙatar shi ma sai ya mata sallah babu laifi ya ja wasu mutane aje a sake jan sahu a gaban wannan kabarin a sake yi mata sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin haka kuma babu dalili akan kususiya karanta hakamul janaiz wa bid'uha ta malam Muhammad Nasiruddin Albani ina fata mun gane wannan na'am eh a yankin cikaji ko daurawa eh to ya danganta ga ya ake operating shin wancan da gaske shine babban liman ko ko dan yafi wancan girman ilimi da girman masallaci ne kawai shin wannan na'ibin shi ne da gaske kuma wannan gawan a territoryin wa take ko a inda gawar ta rayu da makabartan wurin nawaye karkashin mulkin waye na limancin ya kamata a kula da wani misali wani ne a muciya ya rasu ko to yanzu yana karkashin mutanen limamin muciya ne limamin hayin ojo ko da yana ganin ya fi limamin muciya ilimi ko ya fi shi shiga a gun hakimin sabon gari to ba gawar shi ba ce wannan sai in limamin muciya ne ya ba shi dama cewa to algatu malam bismillah balantana kuma yace zai bi ta makabarta ya je mata abin nan din neman rigima ne kawai da limamai suke saboda suna samun kuɗi da wannan abuwa neman rigima ne kawai in mutum ya bi a hankali da wanda yayi magawa sallah liman da wanda yayi magawa sallah mamu dauka ba sallah suke mata ba addu'a bane me ne rikici haka ga ana jan wani har sai an matse shi ba za a yi magawa sallah sai an rike shi yana kokowa yana cizo har a gama mata sallah me ka wannan fitina in sun ce ba za ka yi ba amma an ce an cire ka me a ciki an aka ce ma daga rana an cire ka daga liman gaba daya asara me kai dama wani nauyi ne a wuyanka ko mun gane wannan Allah shi kyauta na'am eh eh to ba sune limaman ku bake nan dama sallar da kuke bin su ta yau da kullun irin wannan suke wanda ba ta da kyau kuke bin su eh kuna bin su sallah yau da kullun kun yarda amma ku da ku ba su sallar gawa ba wace tafi muhimmanci ta yau da kullun in dai har sallar su ta inganta yau da kullun kuma kuna bin su to shikenan amma in sallar su bata inganta ba to ya ka kuke bin su dama tun farko sai da masallar ku daban da kansu mutane ba su tuna wannan ne akwai fitintu da mutane suke tada su unnecessarily ba buƙatar su kata da su aslan ya zama dama da kuka tashi zaben limami kun bi ka'ida wajen zaben limamin ku aqra'ukum li kitabillahi wanda ya san addini ya san abin da yake to ana sa ran ya zama ya san waɗannan ka'idojin idan kuma sallar shi ta zama ta inganta a sallar da yake muku amma ta yiwu akwai wasu abubuwan da yake da kusuri ku kuna ganin ya kamata a wuce nan ku to za ku yi hakuri da shi ne har Allah ya kawo muku karshen shi ba za ku ce sai kun cire shi a yi fitina ba ba za ku ce haka ba ya saba wa manhajin Ahlus Sunna to a irin haka kuma idan an yi mutuwa ba za a ce to tunda dai wannan limamin yana da wani naqas yanzu gawa ce lahira za ta je ka ai wasa ba ai kuma ba za shi lahira kuma sallar da kake yau da kullun ta fi maka muhimmanci fiye da sallar da za a yi maka in ka mutu ita za ta kai ka ka tsira yes za mu zo mu ji hadisi da aka zo za a yi kabari manzo Allah ya ce a cikin sunan na Imam al-Baihaqi manzo Allah ya ce ku gyara kabarin nan da kyau a yi shi da kyau duk da yake yin shi da kyau ba yi da wani amfani ga mamacin yin kabari da kyau manzo Allah ya umarni a yi kabari a yi shi da kyau a gyara shi ko amma kuma yace ba yi da wani amfani ga mamacin ba zai ƙara mishi aikin lada ba zai sa gafar ta mai zunubai ba amma saboda ka'ida ita ce duk abin da musulmi zai yi ana so ya shi da jauda har manzo Allah yake faɗa wani hadisi cewa idan da za a hura ƙaho kafin a gama hurawa kana da wata zangarniyar dabino ko ka dasa ta kafin a ƙarasa hura ƙaho kar ka ce lokaci ya kure ma'ana babu wani abu da musulmi zai yi ya ce bari a yi shi sharp sharp babu tsari ba a yin wannan kuma ana so ya zama da jauda ne duk da wannan jauda ba ta da amfani ga mamacin to haka sallar gawa da za a mishi bata kai amfanin sallolin da yayi da yake rai a bayan wannan limamin ba. In ya yarda da limamin yana bin shi sallah, shikenan a bar shi mai. Wani abu irin wannan shine galibi ma da ƴan uwa ko iyaye ƴan dariƙa wasu ma ƴan shi'a sanda suke raye ba su yarda da mu ba, ba sa yin irin addinin mu. Amma wayin sun mutu sai mu je mai ruwa mai tsaki mu ce sai mu musu sallah, wannan ma shirme ne. Ka bar ƴan uwan shi da suke addini ɗaya da su mai sallah, su yarda da su. Sai ga mutum yana da wani wa ko ƙani ko uban shi ko makamancin haka, ɗan shi'a ne ko ɗan ɗariƙa ne, wani ma ɗan ƙalaƙata ne, amma ya mutu ka zo ana ta rigima da kai wai sai ka mai sallah ko ka mishi ba ta mai amfani ba. Karanta kissar ainihin ɗan Salulu ta yi shika ishara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kanshi ba yace bare wa wannan bawan sallah, su Umar suna rike shi a tusalli alaihi wa hu munafiq yace akhir anni ya Umar. Masu riwaya suka ce ana ida da sallar kafin a gama jana'iza aka saukar da ayoyin wala tusalli ala adin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, haka Allah ya ce mishi. Kuma sallar bata mishi amfanin ba, daga nan kuma manzo Allah bai sake irin haka ba. Dan haka na daga cikin tasgaran da muke saka mu shine wani ya mutu mun san irin addinin shi, amma saboda alakar jini ko kasuwanci ko zamantakewa ko surkutaka mu je mai ruwa mai tsaki akan gawar shi. Su kuma asalin wanda suke waliyan gawan masu irin addinin gawan su ga cewa an musu shigege wa hukalahum zalika, suna da yancin su ga cewa kuma su shigi dan idan gawa ta ahlus sunna ne ba ma sa zuwa su. Kai in suka san ma suna da da ahlus sunna yara su masu hankalin ciki za su nemo ku su ce ga dan uwan ku. To koda sun ce haka sai ku kyale musu shi, kar ai rikici, bai da amfani irin wannan rikicin da ake akan gawa jama'a, bai da amfani musamman ka san baka da haƙƙi akan ta na gaskiya da gaskiya. Kawai kai wani mai bin wato abin nan ne ala hamishin jinaza ne, kana gefe ne ka zo ana rikici da kai, gaskiya bai da wani alfanu. Kamar da kaga misali Abu Huraira gashi yayi nasiha akan kada ai rikici, kuma haka sahabbai suka rayu akan wannan salama dangane da gawawaki, dan ba yanayi ne da za a zo ana fada ba. Allah ya sa mu dace. Ala ayi halin dai abinda ake so mutum ya zama kana da iya, kana iya dirasan waqi'i, kana iya studyin yanayin me ya kamata a yi wanda zai zama maslaha, bai saba wa shari'a ba, bai kuma jawo wata fitina bayan fitinar mutuwa ba. Kullun ka zama kana da wannan dirasa, kana da wannan tunanin me abinda za a yi dace da shari'a, me abinda za a yi ya zama akwai maslaha a cikin shi babu mafsada, me abinda za a yi kuma ba zai jawo wata fitina bayan fitinar da ake ciki ta mutuwa ba. Ya zama dai shari'a na kan gaba tukunna, sannan kuma a duba wasu masalih. Kar ka zama kullum baka da ainihin flexibility game da irin wannan harkokin, amma kar mu manta ba za a saba wa shari'a ba, wallahu alam. To malam yake cewa muna cikin karanta magana Imam al-Khattabi ko da yace فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بهدرة المقابر وشهد دفنه يشهد رفي قاوة وأحرز أجر القيراطين يسا ملادا قاتم قاتم إلا دا كمن جرمان روس أهد قدابيو، وقد يؤجر أيضا على كثرة خطاه. توزاء أكارا مش لادا دا قربودا تا كتبية ديزو أورن صلى قاوة wasara alladhi yusalli alayhi fil masjid manqusan ajr, sai kaga kenan wanda yayi magawa sallah a masallaci ya samu naqasa dan bai tafiya zuwa inda za a yi sallah ba, a masallacin sa aka hawo akai. Sannan akwai tendency na da an yi sallar ya ci gaba da ta harka ba za shi makabartar ba, wanda ko ya riga ya tafi inda aka yi mutuwar, kaga daga can wucewa kawai za a yi makabarta, yuwar ya tafi makabarta tafi fiye da yuwar wannan ya tafi. Shine abinda hadisin yake nufi inji al-Imam al-Khattabi wa bil-idafa ila man yusalli alayhi kharij al-masjid wa ta'awwala ta'ifatu ma'ana qawlihi fala shay'a alayhi. Wasu malamai kuma suka fassara ma'anar fala shay'a lahu amin ai fala shay'a alayhi, suka ce babu komai gare shi, ai babu laifi akan shi. Li yattahida ma'anan lafzaini, saboda ma'anan lafazin guda biyu su daidai wa daida. Wala yatanaqabani, kada a samu tanakuri tsakanin lafazin hadisin guda biyu, kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa in asa'atun falaha ay fa alaiha ay fa alaiha fa hadhihi turqun nasi fi hadhain alhadithain. Malam yace kaji yadda malamai suka fassara hadisan nan guda biyu, wassawabu ma zakarnahu awwala, amma dai abin da yake daidai shine abin da muka ambata tun farko. Mene kenan? Wa anna sunnatahu wa hadiyahu salatu ala aljinazati kharij almasjid illa liudhri, cewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa yi wa gawa sallah a wajen masallaci sai in akwai uzuri. Wa kilal amrayn jaizun, duka guda biyun ya halasta. Wal afdalu, amma abin da yafi, as-salatu alaiha kharij almasjid, yi mata sallah a wajen masallaci domin shine abin da manzon Allah ya dimanci. Wallahu a'lam, Allah ya fassara daidai. Jama'a kun ji wannan gaba, sai mallan yace faslun, ga wata gaba. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama tasjiyatul mayyit idha mata, na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lullube mamaci idan ya mutu. Idan mutun ya mutu yana gawa, kafin a zo a fara wankan gawa da sauransu, sai a samu wani abin lullubewa, bargo kuma yafi ko tabarma, sai a rufe shi, kar a bar shi a bude. Wannan abin da aka rufe shi bai zama najasa ba, jama'a, bai zama abin da za a yi sadaka da shi dole ko a wurga ba. Bayan an gama za a yi amfani da shi, hatta da kayan da ke jikin mamaci, kar mu manta ragowan kayan magada ne, da kan an iya cirewa za a wanke a sasu cikin lissafi. Amma idan gawa ta samu matsalar da ba za a iya cire kayan ba, kamar wanda ya hatsari ko kuma kayan sun lalace ba za su amfana ba a garin, wannan mutuwa ta cikin hatsarin mota sun yi daga-daga ko jini ya bata su, babu laifi a ainihin watsar. Da haka ba daidai bane abin da mutane suka dauka kawai wai a kama gawa kawai a yanka sutura, sai in an rase da rai a cire, domin wannan yankawa yanzu barna ce ga dukiyar magada. Mu gane wannan, babu shari'a da ce kawai dole sai dai a yanka. Dan haka ake yanzu kawai sai a samu albarkaci kawai sai abu a farke a lalata, sai in da consent din su, dan zai fi sauki. Misali suna kusa ko wani wakilin su, to za mu yanka wannan sutura da ke cikin shi ne, kuke gani babu matsala, babu matsala sai a yanka. Amma dauka cewa haka ne addini kuskure ne, jama'a. Farko za a samu wani mayafi sai a lullube, kuma za a kwantar da mamaci ya zama yana kwance irin kwance da zai a kabarinsa, in zai yi, in ba zai yi ba babu laifi a kwantar da shi a rigingine, idan haka ne ya sawwaka. Amma daga cikin abin da aka hana, kwantar da gawa ya zama tana kwance akan fuskatar da ciki, wannan an hana, domin wannan kwanciya ce irin ta yan wuta, Allah ya tsare. Simala ya ci gaba da cewa wa taghmidu ainihi, sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafarkin sa da sunnarsa yakan sanya hannu, ko ya sa a sanya hannu a rufe idan mamacin, sai a kama ainihin wato fata idan, sai a danna ta ta rufe idan, domin a cikin sunna ya tabbata cewa sa'ad da mumini ke mutuwa, Allah yana nuna masa mala'iku suna tafiya da ainihin ransa zuwa sama, da haka sai ya bi su da kallo, da haka bayan ya mutu sai a tarar idanun suna kallon sama. Allah ya sa mu cika da imani. Wa taghtiyatu wajhihi wa badnihi, sannan sai a lullube fuskar da jikin. Wa kana rubama yuqabbilu almayyita kama qabbala Uthman ibn Maz'un wa baka, wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan sumbanci gawa a fuska, kamar yadda ya sumbanci dan uwansa na shan nono shine Uthman ibn Maz'un, kuma har yayi kuka. Al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisi akan haka, hadisi ne ingantacce daga sahabi Mu'adh ibn Rabi'a. Wa kadhalika as-Siddiq akabba alayhi fa qabbalahu ba'da mautihi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, haka nan sayyidina Abu Bakar as-Siddiq Allah ya kara masa yadda ya kishingida ya rufa kansa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya sumbance shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da haka babu laifi har yanzu zaka yi sumbantan gawa akan goshi ko kunci ko makamancin haka, ba tare da ya zama sunna wadda kowace gawa sai an yi mata ba. Ina fata mun gane wannan, ko kuma kowa sai yayi ba. Wa kana ya'muru bi ghaslil mayyit, al-Imam al-Bukhari sada hadisi akan haka, manzon Allah yana umarni da a wanke gawa salasan, wanki uku, au khamsan ko wanki biyar, au aksara ko fiye da biyar, bakwai ko kuma tara tara shine maximum bi hasabi ma yarahu al-ghasil gurgudan abinda mai wankin gawa din ya ga dacewa sa farko ya kamata a samu wanda zai wankin gawa ya zama ya iya kuma wanda zai yi bisa amana idan yace sai an biya shi kudi malamai sun yi maganganu da dama akai karke dai abinda suka tabbatar shine za a iya bashi kudi amma ya sani cewa bashi kudi ya fawace mishi lada mai yawa kwarai na daga cikin abinda yake so mai wankin gawa ya kula kuma shine ya rufa magawa asiri kai ya je ya bada labarin wani abu da ya gani na kamanni a jikinta ko wani gabobi ko al'aurata ko makamancin haka sannan duk wanda bai da aikin yi a wajen kar a bashi ya shiga wurin da ake wankin gawa ba a kiran yan kallo duk wanda zai zama wajen ya zama yana yin wankin ne ko yana rikewa ko yana miko wani ko kuma malami ne dake ishara da bayyana yadda za a yi abun a ilmance duk wanda ba wannan ba ya fita sannan sai ya zama an juya gawar kamar yadda muka ambata an kwantar da ita irin kwanciyar da ya kamata ta yi sannan a cire mata suturu duk wannan za a yi ba tare da an bayyana al'aurar bane jama'a ya zama kuma an tanaji ruwa irin wanda mutumin da yake da rai zai iya wanka da shi a wannan yanayi lokacin sanyi a dumama in lokacin da ba na sanyi bane a dumama shi gurgudan hali ko inda aka saba wanka da ruwan sanyi babu laifi sannan a nemi magariya magariya anan wato garin ganyen magariya ana amfani da shi ne a matsayin sabulu ko kuma danyen ganyen magariya wanda za a daka shi ya kumfa ko mun gano nake jama'a sannan a nemi kafu kafur wannan wanda yake dakawa shi ma ana saka shi a cikin ruwa sannan a nemi turare isasshe ya kamata duk gida ya zama akwai irin waɗannan dan duk gidaje gawoki ne kai a tsaye kafin su mutu amma ba mamaki ba a tanajin waɗannan sai an mutu yake neman su dan ba a san mutuwa haka dan adam yake ko duk wannan sa daga cikin wanda ake tanada da kuma isasshen likafani ya daga cikin sunna a samu likafani isasshe lifafa guda biyu da kuma kwarjalle ya zama fari ne kar ba dole sai sabo ba ba dole sai dan huntuwa ba ba dole sai ihramin makka ba na aikin haji duk abin da yake fari za a iya yi da shi ina fata mun gane wannan sannan masu wankin ya zama za su fara ne da asalin wanka irin wanda ake yi ma mutum wanda mutum yake da ya samu janaba ko wankan juma'a ko wankan ainihin sallar idi da makamantansu za a kurkure mishi baki gurgudan hali abinda zai yi da wanki al'aurarsa ta hanyar sanya abu a hannu da lullubewa da makamantansu sannan a mishi wanka kamar yadda aka saba wankan janaba shine ake yin na farko na biyu shine wanda za a yi wanka ta hanyar sanya ainihin wato ruwa isasshe da wannan magariya in ba a samu ba da sabulu abu a dirza kamar yadda mutum yake wanka wanka na gayu ko wanka da mutum yake ya dawo daga gareji ko ya dawo daga aikin gini ko ya dawo daga aikin ainihin noma ko makamancin su wankan fita da datti a wanke a zuba ruwa a wanke a daure ya tas ko ina na uku shine wanda yake sanya turare za a zuba turare a cikin ruwan isasshe a sanya turare a sanya kafur din nan da kakke a sanya a ciki a wanke a wanke wannan shine zai sa gawa ta yi kanshi kuma shi ke hana kwari su bugawa shi kafur din idan aka yi waɗannan ukun aka ga sun isar shikenan idan aka ba su isar ba sai a maimaita irin na biyu da irin na uku maimaita wankan sabulu da magariya a sake maimaita wankan turare da kafur in har yanzu ba su isa ba biyar ana ganin har yanzu akwai sauran datti sai a ƙara yin irinsu na shida da na bakwai haka za a ƙara yi har zuwa na takwas da na tara to daga nan ana fatan ko bakin kalangu ne ya kamata a ce yawon ko ya kamata a ce yanzu yawon saboda ka san wani kirni ne baya wanka san da yake raye to za a dade ana wanke shi bai yi abin nan ba bai wanku ba kuma gane wannan wani jikin shi kuma kamar jikin kifi yake yana da datti da yawa sai an kankare an wanke to kuma ba a gaggawa so ake a wanke shi fast dan yanzu wankan zuwa gaban Allah yake ka kwatanta koda wanka ne kake na angwanci ya kake yin shi na musamman ne ko duk wani wanka da zaka yi wani shiri na musamman to wannan shirin yafi shi haka ake yin wanka jama'a wannan a takaice ne kwarai na'am kace mene wala na'am eh idan ba magariya za a yi sa sabulu amma magariya abu ne samamme fa ana samun shi a ko'ina amma in ba a samu babu laifi ana iya saka sabulu sai a samu sabulu abin da ya sawaka sabulin salo ko sabulin sallaye ko soda ko wani iri sai a saka. Wa alaikum salam. Eh ban gane ya hadda janaba ba. Eh to ban san yanda akai gawa take da janaba ba. Misali ya kai ka samu wannan ko da ke yana iya yiwa ko yana iya yiwa idan ya yiwu haka wankan gawa za a mushi dan wankan janaba ibada ce ya mutu ibada ta fada kan shi ka bayyanta in ya yiwu haka din kaddara misali ya riga ya gama samun janaba sai kuma mutu ya tado mushi ko kafin ya cika sai ya fada yace ina fada janaba is very possible haka ta yiwu ko kuma sai ta fada cewa ai sun yi tarayya ta aure kuma ba ta jin yayi wanka yana iya yiwuwa haka to abinda za a yi mushi shine wankan gawa idan da zai yi a yi ma mutum wankan janaba da an yi wa wannan shahidin ko ba haka ba dan abinda aka hana annabi yace ka yi musu shine wankan gawa wannan da aka ce ya taso daga kan matan shi yazo me sunan shi ne Julabib ne ko Julabib ya taso daga kan matan shi amarya yazo aka kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mishi wankan gawa bai mishi dama ba a musu wankan gawa su shahidai to amma kaga wankan janaba daban ne da na gawa sai ba a yi mishi ba saboda yanzu ya mutu ibada ta fada akan shi wallahu a'lam sai malam yace wayi amuru bil kafuri fil ghaslati al akhira sannan manzon Allah yana umarni da a sanya kafir a cikin wanka na karki wa kana yughassilu shuhadaa la yughassilu shuhadaa qatl al ma'arika ya kasance kuma baya wanke shahidai wanda suka mutu a wurin yaki shahidan yaki sune ba a wankewa Bukhari ya ruwaito hadisi game da haka a cikin kitabul magazi na kissan mutuwar mutane da suka rasu a ainihin yakin Uhud riwayat Jabir dan Abdullah ko kissar baban shi da mutuwarsa ba a musu wanka saboda ranar alkiyama za ta tashi ne wannan mikin yana kanshin almiski wannan jinin da aka zubar musu to su ba a musu wanka wa zakara al-imam Ahmad annahu naha an taghsilihim imam Ahmad ya ambaci cewa baya ga cewa manzon Allah ma baya yi kuma ya ba da karatu cewa kar ai wa kana yanzu anhum al-juluda wal hadida wa yadfinuhum fi thiyabihim ya kasance yana cire musu ainihin al-julud fatar dake jikin su silke wal hadida da karafan dake jikin su kare dake jikin su kamar hular kwano da takalma da makamin dake jikin su da ana cirewa wa yadfanuhum fi thiyabihim kuma ana rufe su a jikin kayan su na sojoji wa lam yusalli alaihim bai musu sallah ba sai dai wannan riwaya da tazo cewa ana rufe su da kayan su bayan an cire waɗancan makaman riwayar bata inganta ba karanta Iwaul Ghalib amma dai haka ya tabbata practically haka yake ba a cire musu sutaran su amma abinda zai yi musulmi amfani a cikin ragowar kayan yakin su za a cire ma'ana za a iya cire sulke rigar da ake tara sara din nan za a iya cire wuka tasani da sojoji suke boyewa a jikin su za a iya cire abin da yake rataye da shi na kuban takobi ko bindiga ko harsashai da yake rataye da su za a iya cire waɗannan domin suna da amfani ga waɗanda suke raye amma asalin uniform strafa sai a bari a jikin shi a rufe shi da shi ina fata mun gane wannan ba a musu sallah ba a musu wanka haka za a rufe su in ma dama ta bayu ana rufe su ne kowa a nan inda ya faɗi a inda ya mutu a nan za a rufe shi domin shahidai mutane ne masu falala masu alfarma a cikin ainihin addinin Allah wa kana idza mata almuhrim idan mai aikin haji a cikin halin aikin haji ya rasu amara an yi gusala bi ma'in wa sidrin sai ya sa a mishi wanka da ruwa da magariya shi ba za a same turare ba wa yukfanu fi thawbayhi sai a mishi likafani da waɗannan sutura nashi na alhaji wannan kwarjalle da abin rufawa din nan wahuma thawba ihramihi shine ihramun sa izaruhu wa ridauhu kwarjallen sa da mayafin sa wayanha an tatayibihi manzon Allah ya hana a sa musu turare saboda sanda suke aikin haji ba su sa turare wa taghyati ra'sihi kuma ya hana a lullube kansu saboda sanda suke aikin haji ba a rufa kai kuma yace za su tashi ranar alkiyama suna labbaika allahumma labbaika wannan yake zuwa cikin hadisin bukhari ko da yace fa innahu yub'as yawmal qiyamati mulabbiyan a wata fat a wata riwaya kuma mulabbidan zai tashi yana talbiya kuma zai tashi da wannan gashin kanshi na ainihin wato a tara wanda ake magashi dan a aske shi bayan an sako daga aikin haji wa kana ya'muru man waliyal mayyita an yuhsina kafanahu manzon Allah yakan umarci wanda yake jibintan wanke gawa da yi mata ainihin sutura cewa ya yi mata likafani mai kyau wa yukaffinahu fil bayadi a sa mishi likafani farin tufa wa yanha anil mughalati fil kafani ya hana yin tsada sanya abu mai tsada a wajen likafani kar a je a siyo sutura mai tsada a ce sai an samu wani boyel ko wata shadda mai tsada tsiya bayan ga fari na saki ko dan Madina ko dan China ko dan ina ne ko dan hutuwa wanda za a iya affording ba tare da an yi asarar kudi ba kana idza qassara al-kafan ya kasance idan likafanin bai kai ba an sitir jami'il badin ya zama likafanin ya gaza rufe dukkan jikin ghattara asan sai a rufe kai waja'ala ala rijlaihi min al-ushbi sai a samu ganye sai a lullube kafa wannan yana ishara ga kissar ainihin sahabi wato Mus'ab dan Umair ko wanda ya rasu babu likafanin da za a rufe shi sai dai kawai rigar shi da ya mutu ya bari in aka ja aka rufe kai sai kafa ta fito in an rufe kafa sai kai ya fito sai manzo Allah ya ce ku rufe kaf sai ku sanya ainihin ganye ko wani abu sai a lullube kafa to haka ake mutumin da likafanin shi bai isa a rufe shi gaba daya ba za mu saurara anan kafin mu rufe zan mutane ishara cewa jama'a ƴan uwa su koma su nemi kasusuwan ahkamul janaizi wa bid'aha wadanda malam albani muhammad awwal da ya kafa wannan makaranta Allah ya gafarta mishi ya karantar da littafin ahkamul janaiz da kuma jinaza shine na bidiyo din kenan akwai jinaza na bidiyo da zaka samu karatutuka da bayanai masu muhimmancin da kowa na bukatar su ƴan uwa daliban ilimi kuma su nemi littafin ahkamul janaiz na albani su fara karantawa ko ka dinga bin kasusuwan kana saurare kana kuma bin littafin akwai dimbin ilimi a ciki sannan akwai dan uwa malam shitu yana daga cikin kwararru akan harkar jana'iza an ka tambaya ka je ka tambaye shi expert ne akan karatun jana'iza mun gane wannan da kyau jama'a haka za ka yi ta bi ka koyi waɗannan abubuwa ka iya su ya kamata a ce kowa ya iya dan mutuwa dai za a yi maka ita kuma kai ma za ka mutu za ka so a ce kai magawarka sutura mai kyau kuma kai ma in an mutu ka mutu a yi maka mai kyau da haka mu ci gaba da koyar da daliban mu da iyalan mu da jama'ar mu yadda ake waɗannan abubuwa na ainihin gawawaki saboda tsoron mutuwa ba ma so mu iya saboda sai a ga kamar mutuwa yana fatan mutuwa ne a mutuwa ko kai fata ko ba kai fata ba innaka mayitu wa innahu mayitu dole ce tunda aka haife ka riga an samu matsala sai ka mutu da haka kawai a shirya mata shine a shirya mata irin waɗannan abubuwan a same su a dinga ajewa a gidaje da masallatai ya zama akwai kayan da za a yi wankan gawa a cikin masallatan mu da cibiyoyin mu ya zama akwai wuraren wankan gawa a cikin anguwannin mu da garuruwan mu ya zama akwai filayen da ake warewa in za a yi layout ko anguwa a ware fili na sallar gawa kamar da ake ware fili na asibiti da police station da masallaci da wane ne da wane ne haka gawawaki ma yana daga cikin madiya materialism ka shiga gari katan gari ka gama yawo gaba daya babu makabarta gari irin Abuja central area zaka gama yawo ba zaka ga makabarta ba saboda ba a shirya wa mutuwa ba a garin gaba daya shi za duk wanda ya mutu sai dai a kawo shi kauyen su ko kuma a tabbata shi can diye ko yanya can ne ake mutuwa amma cikin central area babu inda ake mutuwa ko mun gane wannan akwai makabartin fa amma an cinye filayen ne asali akwai amma duk mutane da macuta sun cinye filayen sun siyar kamar da suka siyar da na makarantu da na masallatai da na coci da na asibitoci da duk sauran public abun nan places duk sun siyar sun hadiye kudin su ministoci da manya da shugabannin hukumomi a FCDA da makamantansu to irin wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi jama'a wajen ya zama muna da updated ilimi akai kuma mu dinga sauraron karatukan lokaci bayan lokaci don wani lokaci a kwana biyu a mutuwa ba sai ga duk an manta ran da wani ya mutu duk sai a rude a rasa ya za a yi sai an tsaya an yi kabbara kamar ta addu'a da yake ba haka bane Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am alaikum